Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 8 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar Najeriya ta ce ta kubutar da mutane 58 da aka yi garkuwa da su a wani daji da ke jihar Kogi bayan musayar wuta da 'yan bindigar, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum ɗaya. Masu sharhi kan lamarin tsaro na ci gaba da yin tsokaci game da batun yin garkuwa da mutane a yankin babban birnin tarayyar Najeriya da kewaye.
To za a iya cewa akwai bandit, akwai 'yan Boko Haram, akwai Iswap, akwai Kilafa, amma a ce a cikin Abuja ana zuwa ana sace mutane, kuma ga 'yan sanda, ga Brigade of Guard, ga DSS, fadan shugaban kasa ne na Najeriya, gaskiya abun kunya ne.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Litinin, wakilai daga bangarori masu rikici da juna a kasar Sudan sun gana a wuni na uku na tattaunawa a birnin Jidda na kasar Saudi Arabia domin shata tsare-tsaren shigar da kayan jin kai a Sudan, amma da alamar tattaunawar ba ta yi nasara ba. Bangarorin dai sun dage cewa za su zauna da juna ne kawai domin kawo dauki ga hali da ake ciki na jin kai a kasar wanda yake arewacin Afirka, da wato ba don sulhu za su zauna ba. Tattaunawar wacce aka fara a ranar Asabar na nufin kawo wa wato kungiyoyi na agaji damar kaiwa ga waɗanda suke fama da rauni da yunwa ko kuma suka rasa matsugunansu. Tuni masarautar Saudi Arabia ta yi alkawarin bawa Sudan tallafi na dalan Amurka miliyan 100. Fada ta kaure a Sudan a tsakiyar watan Afrilu ne, bayan 'yan makonni da aka kwashe ana gwaza fada tsakanin sojojin kasar da rundunar tsaro ta RSF. Dubun daruruwan wato 'yan kasar ne na Sudan suka wato yaki ya tilasta musu barin gidajensu, inda da yawa daga cikin waɗanda suka rasa matsugunansu suka nemi mafaka a ƙasashe da ke da iyaka da Sudan ɗin. Yarjejeniyar tsagaita buɗe wutan ba ta yi nasara ba wurin kawo ƙarshen yakin ko kuma ta rage yawan tashin hankali da ake fama da ita a ƙasar. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa za a yi galaba a kan sojojin Rasha da ke cikin Ukraine, kamar yadda aka fatattaki turawan Nazi na kasar Jamus a yakin duniya na biyu. Mun yaki a baya, muna kuma yaki a yau, don kada wata kasa ta bautar da wata ko kuma ta lalata sauran kasashe, Zelensky yana faɗa a wani sakon faifan bidiyo. Ya ce za a yi nasara a kan duk wasu mugun ayyuka na zamanin da Rasha take kokarin dawo da su, kamar yadda aka yi nasara a kan turawan Nazin. Zelensky ya ce manufar Rasha a Ukraine ita ce bautarwa da kuma barna, ya kuma kwatanta taimakon da Ukraine ke samu daga wasu kasashe da irin gudunmuwar da kawance suka bayar aka yi nasara a kan Jamus a shekarar 1945. Jawabin shugaban na Ukraine ya kuma hada da ba da sanar da wani doka domin tunawa da nasarar da aka yi akan Jamus ta da wadda ta faru a ranar 9 ga watan Mayu, kamar yadda kawancin yammacin duniya ke yi. Wannan dai ya saba da bukin da kasar Rasha take yi a kowace ranar 9 ga watan Mayu a kowace shekara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan bindiga sun kashe wani dan jarida a Bamenda, babban birnin yankin arewa maso yammacin kasar mai fama da tashin hankali a Kamaru, wanda ke zama dan jarida na uku da aka kashe a cikin wannan shekara. Abokan aiki da iyalan Anye Inde Nso da shugaban ofishin wata jaridar Mako ta The Advocate sun ce an kashe shi ne a wata mashaya, lamarin da suka yi imani cewa an auna shi ne. A yau Litinin, 'yan jaridan Kamaru sun ce wasu fararen hula kalilan da ma manema labarai sun kai ziyara a gidan dan jaridan da ake kira Anye Inde Nso da ke Bamenda domin jajintawa wa iyali. Jude Muma shine shugaban kungiyar 'yan jaridan Kamaru masu amfani da harshen Turanci Ingilishi, ya ce shine ya jagoranci tawagar ta 'yan jarida wanda suka kai ziyara a gidan Nso. Sai dai ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da aka yi da shi ta wayar tarho. A yau Litinin, shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya yi Allah wadai da harin da aka kai a Myanmar a kan jami'an kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ta ASEAN da suka kai kayan agaji, ya kuma yi kira ga kawo ƙarshen tashin hankali da ake fama da shi a kasar ta Myanmar. Shugaban kasar da ya shahara da suna Jokowi bai yi wani karin bayani ba a kan batun, amma dai ya ce wannan ba zai hana kokarin da Indonesia da kungiyar ASEAN suke yi ta maido da zaman lafiya a kasar Myanmar ba. Ku daina amfani da ƙarfi, ku dakatar da tashin hankali da kuke yi, saboda mutane ne wannan lamarin zai shafa. Wannan hali da ake ciki babu wanda zai yi nasara, in ji shugaban na Indonesia. Ya kuma kara da cewa Indonesia tana karfafa gwiwan duk masu ruwa da tsaki da su koma kan teburin tattaunawa domin samar da mafita. Sai dai har yanzu ba a gano wanda ya kai wannan harin ba. A ƙarshe, 'yan sandan Pakistan sun ce a ranar Asabar an yi wa wani mutum dukar tsiyahar lahira wanda yake halartar wani taron siyasa a lardin Kibar Patunkwa saboda yin wasu kalamai da ake ganin sabo ne. Wani jami'in ɗan sanda Iqbal Khan ya ce masu zanga-zanga da dama sun kashe Maulana Nigar Alam mai shekaru 40 ne saboda wasu kalamai da ya amfani da su a addu'o'i da ake ganin sabo ne, lamarin da ya kai ga azabtarwa da kuma mutuwa sakamakon fushin taron jama'an. 'Yan sandan sun rufe mutumin a cikin wani shago domin kare lafiyarsa, amma taron mutanen sun rinjaya kuma suka karya kofar shagon. Kani ya faɗa wa Dawn, wani kafar yaɗa labarai ta ƙasar Pakistan, cewa Alam ya mutu ne yayin harin a garin Modin da ke arewacin ƙasar. Kalaman sabo dai babban batu ne da ake ɗauka da muhimmanci a yankuna masu yawan al'ummar musulmi a Pakistan, kuma hukuncinsa ne kisa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan yankin babban birnin tarayyar Najeriya ta ce jami'anta sun kai wani samame a cikin dajin Udulu da ke yankin karamar hukumar Gegu a jihar Kogi da ke makwabtaka da dajin Sardauna na jihar Nasarawa, da dukkanin su ke makwabtaka da yankin babban birnin tarayyar. Ta kuma samu nasarar kubutar da mutane 58, amma mutum ɗaya ya rasa ransa. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kakakin 'yan sandan birnin Abuja SP Josephine Ade ta ce yayin da 'yan sandan suka isa dajin na Udulu a jiya, 'yan bindigar sun buɗe masu wuta, inda su ma jami'an tsaron suka mai da martani kuma suka ci ƙarfinsu. Bayan da suka ji ruwan harsasai daga ɓangaren jami'an tsaron, 'yan bindigar sun ranta na kare suka bar mutanen da suke garkuwa da su a cikin dajin. Daga bisani 'yan sandan sun ceto kimanin mutane 58 da ake garkuwa da su a cikin dajin. Dundunar 'yan sandan na Abuja ta ce abin bakin ciki mutum ɗaya daga cikin waɗanda ake garkuwa da su ya rasu, biyo bayan musayar wuta da aka yi tsakanin ɓangarorin jami'an tsaro da na masu garkuwa da mutanen.
Malam Abubakar Sani da ke zama mai magana da yawun ministan babban birnin tarayya Abuja ya ce mahukunta a wannan birni za su ci gaba da ƙara ƙoƙari domin shawo kan wannan matsala na satar mutane a yankunan babban birnin.
A yunkurin da mai girma ministan Abuja Malam Muhammad Musa Bello yake yi don tabbatar da inganta tsaro a wannan birni na tarayya, yana sa ido kuma da tare da haɗin gwiwa da jami'an tsaro ta kowane ɓangare su tabbatar da cewa ba a ba ɓata gari dama su yi abin da suka ga dama, musamman irin yadda ake samun rahotanni na a garkuwa da mutane ɗin nan ba. To cikin irin haka ne irin wannan ƙoƙari da ake yi ya kai ga cimma nasarar ceto mutum 58 wanda masu garkuwa da mutane suka yi garkuwa da su a cikin dazuzzukan Abuja. To ba nan aka tsaya ba, ko yau ma mai girma minista ya yi taro da sabon kwamishinan 'yan sanda wanda aka turo nan Abuja, wato CP Haruna Haruna Garba, inda ya kara jaddada kokarin shi da kuma neman haɗin kai na su jami'an tsaro don kara inganta tsaro a cikin wannan birni.
Masu bincike kan sha'anin tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu na ganin tsaro a babban birnin tarayyar Najeriya har yanzu da sauran aiki.
Akwai bukatar wa'annan bangarori na tsaro wa'anda suke kula da birnin tarayya su kara hubbasa. Irin wannan tsarin da ake yi alafa gaskiya ba shi bane mafita. Birnin tarayya birni ne wadda ke da muhimmanci, wadda kuma nan ne ainihin tsiro da cibiya na gwamnati, da kuma nan ne Najeriya take kusan cibiyarta da duk wani na kasuwanci da na siyasa da sauransu. To barin irin haka na faruwa gaskiya yana shafar martaban Najeriya.
Mai sharhi kan sha'anin tsaro Dr. Abubakar MS na mai cewa tun farko kamata yayi jami'an tsaron su dauki matakai na kan da garki su ma hanyoyin garkuwa da mutanen ba batun ceto su ba.
Mun sha faɗa shi issue din kamar a ce kidnapping in ya faru kamar a ce arewa maso gabas, arewa maso yamma, especially kamar area Katsina, Zamfara, Borno, Yobe, to za a iya cewa akwai bandit, akwai yan Boko Haram, akwai ISWAP, akwai Kilafa. Amma a ce a cikin Abuja ana zuwa ana sace mutane kuma ga yan sanda, ga Brigade of Guard, ga DSS, fadan shugaban kasa ne ba na Najeriya, gaskiya abun kunya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar.
Idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashi
samayen wiya.
In ta fito fili mai halin shi za ta ishe
samayen wiya.
Idan ya ji zafi ya gyara hali nai. Idan ya fasa to to mu ma mu dau da mara samayen wiya, samayen wiya, samayen
wiya. To madalla, yanzu kuma ga rahoton mu na musamman daga Sani Malumfashi.
Najeriya kasa ce mai yawan jama'a sama da miliyan 200 da kabilu iri daban-daban har guda 400 amma dunkulauri guda. Kasa ce mai ban mamaki domin duk wasu fitinun da suka cinno kai a baya ciki kawai har da yakin basasa. Cikin lokaci kankani Allah ya kwaran yadda su tamkar ma ba a yi komi ba. Hakan ne ma ya sanya tsohon babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Butrus Ghali na ƙasar Masar ya bayyana Najeriya a matsayin ƙasa ce ta musamman wurin Allah domin ganin abin da ya gabata. Ya ce in ba ga ƙasar shi lallai in an ba shi zaɓi zai zauna a Najeriya a lokacin da ya gama aiki. In ba manta ba, ƴan aware masu neman ƙasar Oduduwa ta Yaruba zalla don cin gashin kai ta Biafra kuma ga ƙabilar Ibo sun tada ƙayar baya har suna cewa ma babu ma yadda za a yi a gudanar da zaɓe a nan Najeriya. A yau an yi zaɓe an gama, yanzu sai batun ma rantsar da shugaban ƙasa da kuma gononi da 'yan majalisun da aka zaɓa nan da makonni uku masu zuwa kwana 20 cif. Jami'an tsaro suna cikin ɗamarar yaƙi, duk wanda ya nemi tada fitina zai yi shinkuna makadan gari. Yanzu dai kallon ya koma sama, shaho ya ɗau giwa, 'yan Najeriya so suke su gani a ƙasa. Shin ko me ke buƙatunsu a wurin gwamnati mai shigowa? Ambassador Sule Magaji Zandam ya zayyana manya daga cikinsu.
To babban abin da ya kamata a gwamnatance a samu haɗin kan ƙasa. Wannan shugabanni da za su shigo daga mataki na tarayya su hasaso su ga ina za a samu haɗin kan ƙasa. Ai gwamnati wadda ta shahi 'yan ƙasa ba. To a level na jiha nan ma a samu haɗin kan ƙasa. A lokacin mai girma Muhammadu Buhari farko shigowar shi an dunkula abubuwa an kai sama da wata 6 babu ministry. To wannan abun ya zame mana izina maganar nan da Bahaushe ke cewa da na gaba ake gwada zurfin ruwa.
Na'am.
To mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tashi tsaye ya nemi a kowane bangare na kasar nan ne committee na ministoci a fara yi. Maganar sha'anin tattalin arziki sai an samu tattalin arziki mai kyau sannan ake tunanin inganta ilimi, inganta lafiya, samar da hanyoyi da makamantansu. Da babban abu shi ne tsaro. Darajar kuɗin Najeriya ta zube warwas. To dole ne wannan gwamnati ta mai da hankali wajen inganta darajar naira. A lokacin mai girma Muhammadu Buhari ɗaya daga cikin alƙawuran da ya yi alƙawarin cewa sai ya daidaita naira da dala. To ba naira ba sai fama ta yi mana fintin kawai kuɗin Nijar. To wannan idan aka samu wannan kuɗinmu suka haɓaka, to cikin sauƙi akwai yiwuwar inganta ilimi. Kamar na ji labarin cewa a shirye-shiryen da yake yana da ƙudurin ba ilimi mahimmanci zai samu ma'yan makaranta ba su suka su yi karatu in sun samu aiki su biya gwamnati. Wanda ni na ga wannan a Kenya akwai wani abu da suke harambe tara kuɗi a ba yaro ya makaranta in ya gama ya zuwa riƙa biyan bashi a hankali a sufuri. Kamar yadda gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan ta fara wajen maganar sufurin jiragen ƙasa. Kuma ita ma wannan gwamnati ta Buhari da ta zo ta kalli wannan abu da muhimmanci. Wannan gwamnati mai zuwa muna roƙon su inganta sufuri. Misali na jiragen ƙasa. Inland Port ɗin nan da aka buɗe misali Kano, Puntuwa da sauransu. A yi amfani da jirgin ƙasa a kawo wa'innan abubuwan. Da yin wannan zai kawo gagarumin haɓaka tattalin arziki na Najeriya. Tsaro. Ma dama ba a samu ingantaccen tsaro ba, to dole ina abubuwan za su zama labari. Misali mu da muke nan arewa maso yamma muna cikin hali na rashin tsaro. So ya kamata gwamnati ta dubi wannan. Saboda mutumin da ke arewacin Najeriya babu abin da ya yi tasiri a gare shi. Heya da noma da kiwo. Yau gonakin nan da muka mallaka ba su zuwa. Yan uwanmu Fulani da ke zaune cikin dazuzzuka suna tsare da shanunsu yau duk an fatattake su sun dawo garuruwa. To ina mai tabbata duk waɗannan garuruwa na ƙauyuka sun tashi ba kowa. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci biranen sun cinkushe. Asibitocin da muke da su likitoci a kullum ka buɗe kafafen yaɗa labarin za ka ji cewa likitocin Najeriya suna barin Najeriya suna tafiya ƙasashen waje. Kuma babu inda ake haihuwar yara nan da na irin Najeriya. Amma ba mu da likitocin da za su kula da lafiyar al'umma. So dole ne gwamnati ta zo ta yi tsari wanda zai inganta rayuwar al'umma. A yi ƙoƙari cibiyoyin da muke da su na yaƙi da rashawa su yi aiki yadda ya kamata. Mun ga izina ga hukuncin da aka yanke masu kromado. Mun ga inda gwamnati take. To muna son mu samu wannan kamanceya a nan Najeriya. Ba sai su hukumomin yaƙi da rashawa sun kamo mutum sun kai shi kotu an yanke mai hukunci an tura shi gidan yari sai a waye gari kawai a ce yau gwamnati ta yafe shi.
Tabbas gwamnatin Jagaba Tinubu za ta gaji kaya masu nauyi da ke bukatar hattara da sadaukar da kai kamar yadda masanin tattalin arziki Aminu Ibrahim ya hango bisa diddigin lamurra da ya bi.
Kamar yadda kai magana ba su suka da ake bin Najeriya. Ake diddiga dai na 'yan kwanakin nan ana bin Najeriya wato gwamnatin tarayya kenan kusan naira triliyan 77. In ka hada da abin da ake bin jihohi su kuma ana bin Najeriya sama da triliyan 108 a lissafi kenan zuwa ƙarshen shekarar da ta wuce a 2022. To kaga duk wanda ya karbi gwamnati yanzu a irin wannan yanayi na dimbin bashi wanda kidindigan bankin duniya ya nuna cewa a duk naira ɗaya da gwamnatin tarayya ta samu ko kuma ya shigo mana kuɗin shiga cikin naira 100 da aka shi kamar naira 96 ne wurin biyan bashi da sauran abubuwan da ya shafi bashi. Kalubale ne babba da gwamnati mai zuwa za ta fuskanta domin ta iya fitar da ƙasar nan daga yanayi da muka samu kanmu na talauci da matsuwa na rayuwa.
To yanzu ta ina ne samar da mafita musamman ga shi sabon shugaban ƙasa da kuma sauran waɗanda za su an shi ɗaunin iko a jihohi a matsayin gwamna?
To na farko dai dole ne sai an dubi matsalan tsaro domin sai an samu zaman lafiya sannan za a samu ci gaba kowace kasa ne. Na biyu kuma gwamnati dole ne ta fito ta yaki maganan cin hanci da kuma kuɗaɗe da ake kashewa a gudanar da gwamnati. Bincike na ƙungiyoyin duniya musamman Transparency International ta nuna cewa kusan kashi 75 na kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya ana kashe su ne wurin gudanar da aikin gwamnati. Abinda yake ragewa shine kashi 27 shine za a yi wa jama'a aiki a ciki. To kaga irin wannan kuɗaɗe da ake kashewa. To me ya haifar da haka? Akwai ma'aikatu wanda ake ce ma MDS, Ministries, Departments and Agencies na gwamnatin tarayya, akwai kusan 950. Muna da ministoci da kananan ministoci 43. Kowannen su nan ba mai mota na gudanar da aikinsa kasa da mota 5. To in kai lissafi muna da ministoci 37. Kaga kowannen su akalla yana da mota 5 sau 37. Zai baka kusan mota 200 ne da wani abu kawai ministoci suke tafiyar da su. Ka duba sauran ma'aikatan gwamnati ire-iren waɗannan. Kowannen su suna da shuwagabanni wanda su ma kowannen su zaka tara akwai mota 5 ko kaza a tsakanin su. Wanda kuma duk a shekara ɗin nan akwai maintenance, kudin gudanar da su, kudin mai ɗin su, kudin direbobin su. To dole duk shugaban da ya zo sai dukkan mu an yi hakuri, kowa ya hakuri a dan samu a rage irin waɗannan kuɗaɗe da ake kashewa wurin abin tafiyar da aikin shi kansa. Aƙalla a ce cikin kashi 75 ɗin nan a yi hakuri a cire kashi 25 a ce shi ne za a gudanar da gwamnati da shi, kashi 75 kuma a yi ma jama'a aiki. To in fa ba haka aka yi ba, to ina tabbatar maka za a kai mashi wani lokaci wanda ita gwamnatin tarayya ba za ta iya biyan albashin ma'aikatanta.
To yaya za a yi a aiwatar da wasu 'yan gyare-gyaren da za su taimaka waɗannan bayanai da kai a danganta su musamman wajen yaƙi da cin hanci da rashawa?
Binciken sin na Transparency International ya nuna cewa Najeriya yanzu zuwa ƙarshen shekarar da ta wuce 2022 mu ne na 150 a tsarin masu cin hanci a duniya cikin ƙasashe 180, wato mun fi ƙasashe 30 ne kawai a duniya. Dole ma'aikatan gwamnati akwai abin da ake ce ma duplication. Akwai ministries da departments wanda aikinsu iri ɗaya ne. To me zai sa a ce akwai department na kaza, akwai na kaza da kaza, ko kuma agency kaza, wanda in ka duba aikinsu iri ɗaya ne. A haɗe su wuri ɗaya, a samu shugaba guda ɗaya, a samu department unit a ƙarƙashin kowanne wanda zai gudanar da wannan aiki. To shi ma nan muna fatan gwamnati mai zuwa za ta duba wannan al'amari.
Mabiyala bisa ga bayanan da suka gabata, wajibi ne a rage dogon buri a kuma sadaukar da kai, shugabanni da al'umman ƙasa. In kau ba haka ba, to jiki magari. San Shaibu Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Madalla a gaida San Shaibu Malfashi. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Nigeria ta sami tsallakewa zuwa matakin quarter final na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 da yanzu haka ake fafatawa a ƙasar Algeria. Nigeria dai ta sami tsallakewar ne tun a ranar Asabar sa'adda ta yi nasarar doke ƙasar Afirka ta kudu da ci 3-2 a wasansu na uku na matakin rukuni-rukuni wanda ya bata maki 6 sakamakon nasara da ta yi a wasanni 2 inda ta zo ta 2 a rukunin nasu na 2. Yanzu haka kuma kasar za ta fafata ne da Burkina Faso a wasan na matakin na quarter final a ranar Alhamis mai zuwa. A sauran kasashen da suka sami tsallakewa zuwa matakin na quarter final na gasar kuma, Senegal za ta kara da Afirka ta kudu, Morocco ta kece raini da mai masaukin baki wato Algeria, yayin da Mali kuma za ta fafata da Congo. Shahararren dan wasan kasar Argentina Lionel Messi ya koma atisaye a kungiyarsa ta PSG inda yake yin atisayen shi kadai, a yayin da ake tsammanin an dage matakin dakatarwa da aka yi masa ta tsawon makonni 2. Messi ya bada hakuri a ƙarshen makon nan a bayyane bayan da kungiyar ta ce yayi balaguro zuwa kasar Saudi Arabia ba tare da izini ba, dalilin da yasa kenan ta dauki matakin dakatar da shi na tsawon makonni biyu. Hakan ya sama dan wasan bai bayyana ba a wasar da kungiyar ta yi nasarar doke Troyes a jiya Lahadi. Messi yana atisayin ne shi kadai a daidai lokacin da sauran takurorinsa suke can suna shakatawa a hutun kammala wasan jiya. Kungiyar ta PSG dai bata bayyana da cikakken bayani kan matakin na dakatar da Messi ba, wanda hakan ya sa ake hasashen tunima da aka rage wa'adin daga sati biyu zuwa daya. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya bayyana cewa neman daukar fansa kan kungiyar Real Madrid babban kuskure ne. A fafatawar da za su ta wasar matakin kusa da ta ƙarshe ta gasar cin kofin zakarun Turai, kocin ya ce kungiyarsa za ta dai yi kokarin neman dama daga kurakuran Madrid a maimakon ba da ƙarfi da tunani kan ramuwar gayya akan fitar da su da Madrid din ta yi a daidai irin wannan matakin a kakar wasanni da ta gabata. Tuni dai da kocin ya bayyana jerin 'yan wasan da ya tsara fafatawar da za su yi gobe da kungiyar ta Real Madrid. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na, to yanzu kuma ga wannan sakon.
Idan kasa tana da abinci to duk sauran abubuwan biyowa baya suke, amma idan kasa ba ta da abinci to ina tabbatar ma cewar kasar nan zaka ga tana ta tangal-tangal.
Mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a cikin gona a yayi, to ba za su iya ba saboda kowa na tsoron ya tafi gona a zo a kama shi a jisya ba da abin da bai da shi ko kuma a halin shi.
Ku saurari shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar Talata da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da kuma Chadi, karfe 3 agogon GMT da Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar a tashar ta BOA Africa akan mita 102.5. Bayan nan kuma za ku iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Madalla a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4:57. Yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, a yau Litinin wakilai daga bangarori biyu masu rikici da juna a kasar Sudan sun gana a wuni na uku na tattaunawa a birnin Jidda na kasar Saudiya domin shata tsare-tsaren shigar da kayan jin kai a Sudan, amma da alamar tattaunawar ba ta yi nasara ba. Bangalorin dai sun dage cewa za su zauna ne kawai da juna domin kawo dauki ga halin da ake ciki na jin kai a kasar da ke arewacin Afirka, amma ba wai don yin sulhu ba. Tattaunawar wacce aka fara a ranar Asabar da nufin baiwa kungiyoyin agaji daman kaiwa ga waɗanda suke fama da rauni da yunwa da kuma waɗanda suka rasa matsugunansu. Tuni dai masarautar Saudi Arabia ta ce ta yi alkawarin bawa Sudan tallafi na dala miliyan 100. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa za a yi galaba akan sojojin Rasha da ke cikin Ukraine, kamar yadda aka fatattaki turawan Nazi na kasar Jamus a yakin duniya na biyu. An bindiga sun harbe suka kashe wani ɗan jarida a Bamenda, babban birnin yankin arewa maso yamma mai fama da tashin hankali a kasar Kamaru, wanda ke zama ɗan jarida na uku da aka kashe a cikin wannan shekara. Abokan aiki da iyalan Anye Inde Nso da shugaban ofishin wata jaridar Makota da Advocate sun ce an kashe shi ne a wata mashaya, lamarin da suka yi imanin cewa an auna shi ne.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyarmu Mr. Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.